Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kai ne na roka baro kika san ka bai ba. Ku zama ha tambaya nike da. Ku zama ha tambaya nike da.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ni Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai sake haska fitila kan matsalar tayi da tabuwaye al'umma a Najeriya. Lamarin da duk da gangami da zanga-zanga da ake yi da nufin neman ganin hukumomi sun dauki tsauraran matakai har yanzu sai ka ce ana cinna mu fetur wuta. A yau shirin domin iyali ya yada zango a jihar Bauchi, inda a makon da ya gabata aka kama wani dan shekaru 50 mai suna Yusuf Bako. Yana yi wa wata karamar yarinya ɗan shekaru 4 fyaɗe a wani masallaci da ke titin Aminu. Bincike kuma ya nuna cewa wannan ne karo na uku da ake kama shi da wannan laifin, bayan an yanke masa hukuncin ɗauri har sau biyu a lokutan baya sabili da aikata fyaɗe. Ga bayanin da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Bauchi DSC Ahmed Muhammad wakile yi wa shirin domin iyali a hirarsu da wakilinmu Abdulwahab Muhammad.
A ranar Alhamis na watan tara, distress call waya mutane sun zo ofishin yan sanda sun kawo korafin akan cewa ga wani mutum ana dukan shi kamar zai mutu. Sai yan sanda mana taushe sai kai kokari suka gargaya zuwa wani wajen, daga wajen dai mutanen da suke kokarin suke dukan nasa sai suka kwace su can dai ya wasu unconscious irin da ya bayan cikin haicinsa. To waje ne ya sanar da mutum ya mura kai shi asibitin nan cikin asibitin na Bauchi, asibitin kwanan da kenan muka kai shi cikin asibitin a kai mishi medical treatment. So muka kawo shi nan ofishin mu na CID. So daga can dai da ya dan farfaro muka fara bincike me ya faru, shi ne ya gaya mana abin da ya faru. Ya yi wa wata yarinya mai shekara 4 fyaɗe a cikin masallaci. To dai a cikin binciken da muke mishi mun dan tattaunawa shi questions akan cewa ko yana da history ne irin wannan problem ɗin, ko yana da wani dan mental problem. Sai yake ce mana a ai ya taba irin wannan abu da kansa, ya ce akan shi an taba irin wannan abu a shekara 2001 aka kai shi gurfanar shi gaban kotu. Ya zauna a gidan wakafi kamar watanni kamar 10 abu, ya gama cinye wa'adin da aka saka mishi ya tafi. Kuma ya sake tafi wannan ta'asa a 2015 shi ma aka kai shi gidan wakafi ya yi shekara 3. To ya cika shekara 3 nan sai gwamnati ta zo tana so ta granting pardon ma ahuwa, yawwa ahuwa ma masu laifi. So shi ma sai dai sunan sai fara ciki aka mishi ahuwa. To kuma dai ana nan sai ga shi ne ya sake wannan ta uku. Amma wannan karan in Allah ya da ita kotu za mu amma kamar da cikin mu muka gurfana shi gaban kotu, za mu tunatar da kotu kan cewa wannan mutum ne ya yi na daya, ya yi na biyu, wannan na uku, ko a ina ya yi mutum ne ya yi na daya, na biyu, na uku, ya kamata a sa mishi doka mai tsauri ya tsanani saboda ya zama na kamar darasi ma waɗansu masu sa irin wannan abubuwan a zuciyarsu.
Ya uku kamar yarinyar fa tun da ke kun ga shi mutum ma an ce yana da shekaru ne ɗin na ba yaro ba ne, ke ita yarinyar kun samu ganin ta?
Yarinyar ai mai da ce ai an kai ta asibiti ƙwararru, kuma mun je mun duba ta mun gani da yanzu dai ta samu sauƙi, amma dai lokacin da abu ya faru dai kam don ta firgita.
Mutane sun masa duka, mun ga hoton sa ma yana ta yawo a kafofin yaɗa labarai da na social media haka. Wato mutanen kenan in ba don kun kai ga cikinsa ba, da watakila da su ba ke bayana.
Eke gudu ina kira da jama'a in irin abu haka ya faru su gane a kan cewa a matsayin ka na ɗan ƙasa kana right ɗin da za ka je ka gaggaya duk inda ka ga ofishin yan sanda ka kai rahoto. Amma ba daidai ba ne mutane su ɗauki doka a hannunsu, misali dai abin da ya yi bai dace ba. amma dai ina kira ga mutane su fahimta akan cewa kar ka dauki doka a hannunka, saboda wani lokaci ka iya dauka doka a hannunka sai daga za ku doka da dawo kanka.
Ku ne za ku gabatar da wannan mutum a gaban shari'a, kuma gwamnatin jihar Bauchi ta ma kirkiro da doka da sanyi a kan masu fyaɗe. Ta yaya za ku tabbatar da cewa wannan mutum tun da yake shi ya sadadde ne bai ma ɗauka ba kamar yana nuna ba, kamar ya zama ta nuna abin alfahari ne a gare shi? Ta yaya za ku tabbatar da cewa dokan da gwamnati ta kafa a kan masu yin fyaɗe da luwaɗi da zai don zagi umina wa ainihin shi yadda ya kamata?
Wato ka san wannan akwai abin da ake kira sensitization. Na farko waya da kan mutane, na wajen farko ta kula da gwamnati, bayan ma da gwamnati da mu ne za mu kokari mu ga waya da mutane akan dokan da mata kafa. Yanzu akwai mutanen da za ku gan su ba su san ma ga yadda kuma ne ne in ka je ko yi ka akwai ne shi ne kamar da ne 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 kamar idan za ka yi shaɗe idan aka je gaban dakaciya aka je wajen mai aguwa za a sa sanda. Mutane da yawa ai ba su san akan cewa ita kaɗe laifi ce wanda ta yi wa ƙasa. Laifi ne ba wanda wai tsakaninka da baban yarinya ba, ko ba laifi ne tsakaninka da yarinya ba, laifi ne tukunna kayan wa ƙasa ne. Ba ka gani ko ita gwamnati za ta ai kesi na kaɗe ba a tsaya da shi ga majistare sai high court, ka fahimta? So kesi ne wanda ba wai kayan wa baban yarinya laifi ba, ko ita yarinya laifi, kayan wa ƙasa ma laifi ne. So tsakaninka da ƙasa ne. So wai baban yaro yarinya ko baban yaro ya zo ce maka shi baya son kesi zai janye bai ma tashi ba, kesa an ba na kama ne, kesa na kasa ne. So yanzu in muka gurfana shi gaban kotu, ai za mu ɗauka mu ba wa ita state government, ita za ta yi prosecution ɗin shi. Ai akwai department da suke da alhaki prosecution ɗin, ana kira da department of public prosecution, ita su suke da alhakin wannan.
So yanzu DSP idan na fahimce ka wannan batu kamar mutaɗe wanda yake yanzu abu ne za a ce ya zama to ruwan dare, irin wannan abubuwa kamar nawa ne za ka iya tuna da yawan ƙididdigansa da ya faru a nan jihar Bauchi a cikin ma wannan shekara?
Ai daga farkon shekarar nan zuwa watan shida mun samu mutum 59, bayan 59 sai kuma tsakanin jun julai sai muka sake samun mutum 22 makamanta mana ya fara yi su mutum 22. To ka duba wannan gudun wannan mamacin da ka samu mutum 22, to ka gani akwai wani matsala, akwai wani damuwa a wani waje a lokaci ɗaya aka samu haka. So shi ne sa nake na yi magana a kan cewa gwamnati ita ma ya kamata ta yi sensitization, ta faɗakar da mutane a kan wannan su gravity na wannan tare ɗin, saboda kamar yadda na faɗa waɗansu mutane ba su san ma shi gwaɗe laifi ne kayan wa ƙasa, ba tsakanin ka da ubai yayi ba ne balle ka duka yanke shi ka ce mai sha'a ya zafi maka ba.
Akwai wasu uwayen wanda kamar yadda ka faɗa za ka ga ya ba sa so a bayyana wannan abu domin saboda suna jin tsoro ko abin da ya shafi yarinya nan gaba rayuwanta ya kai ga ma ko ba su samu aure ba. Kun ga shi kana ce wannan laifi ba iyaye kada su ɗauka a su ne aka an yi wa ƙasa kenan. Ya ga irin wannan yanayi da ƙasa take ciki, mene ne yasa kake tsammanin iyaye ba sa so a dinga bayyana wannan?
Wato ni na kira ga ilimi da Bauchi su fahimta a kan cewa idan abu haka ya faru stigmatization muna kiran shi ba san yana fara da Hausa ba
wani kyamani
ya ga to duk ne ke kawo wannan, sai ka ga iyaye suna jin kunyar su fito da shi saboda kar mutane su kyamace yarta kar sai in ta zo aure a tarasa miji ko wani abu haka. To ina kira ga mutane su fahimta akan cewa wannan laifi ba karamin laifi bane, su fito su faɗa wurin ga sa doka ne karfi a kansu, ana gurfana da su gaban kotu, wani ma ai kisa ne ai wani kuma ɗan rai da rai ne, ka fahimta? So idan aka yi ma ɗaya biyu uku huɗu wurin su suka gani wanda suke da niyyar irin wannan abubuwan za ka ga za su zoye, ka ga mu tun aka samu irin wannan so za ka ga abubuwa za su tafi noma. Wani tsoron wannan hukuncin zai sa shi ya tsorata.
To za mu ci gaba da tuntuɓa rundunar ƴan sandan domin jin inda aka kwana dangane da wannan lamari. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa kuma za ku ji abin da limamin masallacin ke cewa dangane da batun. Kafin nan a madadin wakilinmu Abdulwahab Muhammad da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Malam Sidi da ya daidaita sautin shiri da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.